الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. منا ميكا بوديا غا الله تبارك وتعالى سركي ميشيكا كيا ملكي واندي ساكي وام ايكوان حدوا اوان غوري ميتارن البركة wuri wanda yake masallaci na makarantar Mufida. A yau muna ranar Alhamishi wadda ta yi daidai da 19 ga watan Rajab na shekara ta 1447, kuma wanda ya daidai da Alhamishi wadda take 8 ga watan daya na shekara ta 2026 bayan haihuwa Annabi Isa alaihi salam. Kamar yadda muka saba a wannan rana, a daidai wannan lokaci na bayan magariba zuwa sallar isha'i, muna gabatar da karatu na littafi mai suna Al-Fiqhul Muyassar fi Dawli Kitab wa Sunna, ma'ana littafi mai koyar da mu lamari na ibada dukkaninsu gaba daya, da kuma gyare-gyare na abubuwa da suka danganci ita wannan ibada. Sati da ya gabata mun tsaya a cikin babi na hudu na wannan littafi, wanda ya mana bayani dalla-dalla daki-daki dangance da lamarin sallah musamman ta farilla, sallah wadda take ta farilla, ma'ana salloli guda biyar abinda ya shahe su gaba daya. To wannan babi ya mana bayani a kansu. Yau insha Allahu ta'ala babin da za mu tashi a kanji shi ne babi na biyar, wanda shi ko bayanin da yake mana shi ne koyar da mu ko kuma sanar da mu al'amurra da suka danganci sallah ta nafila gaba ɗayanta da ma dukkanin wasu mas'aloli da suke ƙarƙashinta. Ga su nan kamar haka: in aka ce sallar nafila, malai ce ba komi bace illa sallah ce wadda take ta sa kai ta neman lada, wadda kuma ba wajibi bace, yinta ba wajibi bane, amma ana yinta ne domin neman lada. To in ku haka ne, mas'ala ta farko a cikin ita waga sallah ta nafila, menene falalata ita sallar nafila? Haka kuma menene hukuncin da ya shahi ita wannan sallah ta nafila a cikin addinin musulunci? Mu fara da bayani saman kan falalan sallar nafila. Malai ya ce mu san da cewa ita dai sallah ta nafila na daga cikin manyan falalata shine kasancewarta babbar ibada, tana cikin manyan ibadu guda biyu waɗanda suka hi lada, suka hi girma a wajen Allah. daga addini daga yaki na addini jihadi da ake yi domin yada addinin Allah to fa baka samun komai sai sallar nafila kenan ibada ce wadda take sanya bawa ya samu kusanci da mahaliccin shi Allah tabaraka wa ta'ala ibada ce mai girman gaskiya ku jama'a kuma banda jihadi afwan da kuma neman ilimi to sai sallar nafila ba dan komai ba sai dan annabinmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dawoma a cikin yin sallar nafila kullun yana yin sallar nafila ba dan komai ba dan neman kusanci neman karin kusanci da ubangijinmu Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar ita wannan nafila hadisi ya tabbata daga Abi Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace inna Allah ta'ala qala Allah tabaraka wa ta'ala yace man 'ada li waliyan faqad azamtuhu bil harbi duk wanda yake adawa da bawana wanda yake ni na yarda da shi bawana wanda yake mai bauta mini to tabbas kamar ya nemi yaki ne tare da ni ni mahalicci shi wanda yake kiyayya da irin waɗannan bayi na Allah masu yin irin wannan ibada ta sallah nafila to kama ya nemi yaki ne da ubangiji kaga ko karshen yaki annan yace kuma wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in babu wani bawana Allah yake ci gaba da cewa babu wani bawana wanda zai nemi kusanci da ni ta hanya aikata wani aiki ahabba ilayya aikin da nahi so mimma iftaratu alayhi ka tamkar irin abubuwan da abinda na dora akan shi na farilla na wajibi wa ma yazalu abdi haka kuma bawana ba zai gushe ba ya taqarraba ilayya yana yawan yin sallar nafila yana neman kusanci gare ni ta hanyar nafila hatta uhibbuhu kai kwace sai na so shi sai ya zama to masoyi na ni da kai din me yin sallar nafila ya dawoma akanta to a ƙarshe zai koma masoyin Allah Allah zai dauke shi a matsayin masoyi kai abu na biyu bayan falala ita wannan sallah da muka yi mai yawa da kuma garafasa to kuma menene hukuncin ita sallar nafila a cikin musulunci kuma wata aya ko ko wani hadisi ne ya bada cewa haka nan take malai cewa kar shara'a subhanahu at-tatawwa musanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sallar nafila rahmatan li ibadihi domin sallar nafila ta zamanto rahama ce ga bayin Allah tabaraka wa ta'ala waja'ala li kulli fardin tatawwan min jinsi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya dukkanin wata farilla da muka gani Allah sai ya sanya wata irinta kuma ta neman ladanta daga irinta ta neman ladanta kamar misali Allah da ya sanya salloli na wajibi guda biyar to sai ya sanya kuma na neman lada su ma kuma irin waɗancan guda biyar ɗin iri-irinsu ne wa tujibar yawmal qiyamati bihadha taqawwu ba dan komai ba Allah ya sanya waɗannan salloli na neman lada suka yi kama da salloli na farilla sai dan yau ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai dauki ladanmu na sallar nafila ya cike mana sallolin farilla wanda muka yi kuma wanda suke da kuskure Allah sai dauko nafila sai ya cike mana farilla da shi haka wata ran ba mu yi ba ma sallar ta farilla ko mun mance ko wani abu to sai Allah ya dauko ladan sallar mu ta nafila sai ya cike wannan gurbi na sallar farilla wa dan komai ba kenan sai dan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana gafara dalilin yin haka fa innal fara'ida ya'tariha an-naqs malace ba dan komai ba sai dan su sallolin farillan nan da muke yi a kowace rana lokaci biyar so da yawa muna yin su kuma da kuskure to wannan nafila suke taimakawa sai Allah ya cike mana wannan kuskure da su kama fi hadisi abi huraira kama yadda hakan yazo cikin wannan riwaya ta hadisin abi huraira wurin da yake cewa an karbo daga manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana fada manzon Allah ya ce inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu al-muslim yawm al-qiyamah farkon abunda Allah zai ma bawan shi musulmi hisabi akan shi ranar tashin kiyama shine mi as-salat shine sallah fa in atammaha idan aka samu bayan an mai hisabi sallolin nan ya cika su sun cika daidai yadda ake son su wa illa qilan zuru wa illa qilan zuru halahu min tatawwu'in in suka cika daidai to alhamdulillah komai yayi kyau amma in ba su cika ba sallolin shi sai Allah ya ce to ku diba mun cikin ladaddakin shi na sallar nafila a gani a cikin kwantukin shi na nafila menene yake da koya ciki wa in kana lahu taqawun in aka iske lada a cikin wannan kwantukin na sallar nafila ukmilatul faridatu min at-taqawi a Allah sai ya ce to ku dauko ladan a sanya shi cikin sallolin farilla domin a cike mishi sallolin shi na farilla ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضه مثل ذلك كما سي الله يبادا عمرني نبيو سي يتي تو اديب سوران عبادو نواجبي سوما اغني ان نواجبن سن تيكا ديدي تو الحمد لله ان كما نواجبي واستيكا با ايرن سو ازمي ايرن سو زكاه ده سوران سو in nawajibin bai cika ba to adiba mun cikin san cikin na farilla azumin farilla misali a gani in akwai wannan lada sai a daibo sai a cike na farilla din akan haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi wannan bawa sai ya sanya shi a cikin aljanna malai ci gaba da cewa sai a cike wannan lada da nafila bayan shi kuma sai mas'ala ta biyu sallolin nafila kashi nawa ne bayan mun ji falalar su da kuma nasi da ya gwada cewa a musulunci suke ga ma yadda alƙawalin da Allah ya yi dangance da sallolin farilla to yanzu su nawa ne kashi nawa ne sai mu saurara mu yi malai ya ce salatu tatawwu tatawu'in ala nau'ayi sallolin nafila musanda cewa kala biyu rakin su biyu kala biyu ne kawai annaul awwalu amma kaga kala na farko salawatun mu'aqqata bi awqatin mu'ayyada su ne sallolin da ainihin su nafila ne amma kuma ana yin su ne a wani lokaci kawai sun ta'allaka da lokaci in kuma lokacin ya wuce shikenan wa tusamma bin nawafil al-muqayyada wadannan sune sallolin nafila da ake kiran su sallolin da suke da alaka da lokuta wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil faridati daga cikin su kuwa akwai nafilolin da suke bin sallar farilla su suna jinginuwa ne da lokacin da sallolin farilla ka sunan rawatibi kama waɗannan salloli da ake yi waɗansu kahin sallar farilla wasu kuma in an gama sallar farilla ake yin su wa minha ma laysa tabi'un amma kuma akwai waɗanda su ma lokaci gare su amma ba su jingina da sallar farilla ba kama waɗanne irin sallar wutiri misali wanda ake yin ta mi can dare kafin a kwanta in an gama salloli wadduha da kuma sallar wallaha da ake yin ta lokacin hansi in rana ta dan dago wal kusufi da kuma sallah ta kusufi na rana ko kuma wata eclipse solaire ko kuma eclipse lunar ma'ana lokacin da rana ta samu kusufi ko wata ya samu kusufi wadannan sune kashi na harko na sallolin wanda suke da lokacin yin su nafila ne amma kuma tana da lokaci da ake yin ta nabiha malai ce wadannan sune nafiloli wanda ba su da lokaci kawai duk lokacin da ka samu ka yi su to kana da dama ka tashi ka yi sallolin nan na nafila akan haka ne ma malumai suke kiran su da sunan sallolin da ba su da wata iyaka ba su da wani abu da ake jingina su da shi wani lokaci na musamman amma su din ma ga sunan kama haka kashi na harko malai ce anwa'un muta'addidatun ba'duha akidul libadiha sune waɗansu nafiloli wanda ake yi amma kuma sashen su shike tabbatar da wani sashi sai an yi wata ne wata take tabbata wa akidu anwa'ihi al-kusuf summa al-witr summa salatul istisqa summa salatul tarawih su irin su misali sune mi sallata kusufi da muka yi magana dazu da kuma sallata witri da kuma sallata ne roƙon ruwa da kuma sallata tarawih da kuma sune waɗannan ma'ana sune waɗanda ba su tabbata sai in wani abu ya wani dalilin su ne yasa ake yin su ya zo tuka misali in ba a samu kisfewar rana ko kusufi na wata to ba za a yi wannan salloli na eclipse din nan ba in ba a samu lokacin dare ya yi an ƙare salloli duka to ba za a yi wutiri ba in ba a samu ruwan sama ya ƙi sauka ana ta wahala to ba za a yi sallar roƙon ruwa ba in ba a samu watan azumi ya kama to ba za a yi sallar tarawih ba kaga ai ba a yi ta sai azumi ya zo wannan shine kashi na farko daga cikin sallolin da su wani dalili ke sawa a yi su amma kuma kashi na biyu daga cikin waɗannan salloli su ne fayushra'u fil layli kullihi sallolin da ana iya yin su a cikin dukkanin lokutan dare duka gaba daya wa fin nahari ko kuma cikin wuni duka cikin dare duka ko cikin wuni duka kana iya kai su ma ada awqatin nahayi sai dai ba za a yi su ba a lokutan da aka hana sallah kwata kwata ko nafila ko kuma farilla waɗanne ne lokutan da aka hana mu yi sallah kwata kwata sune irin lokacin da rana take shirin hutawa ta dan dago haskenta ya fara hutawa an fara ganin tsininta ya fara hutawa to ba a yi sallah a wannan lokaci lokacin da rana take daidai saman kan mutum gab ta yi zahi ba a yi sallah dan shi ne aka ce azhar a bari sai in ta dan karkata tukun sai a yi azhar lokacin da rana take gab da fada nan ta tafi za ta fada sai a bari sai ta fada tukun waɗannan su ne lokuta waɗanda aka hana mu yi sallah a cikinsu ko ta farilla ko kuma ta nafila wa salatul layli afdalu min salatin nahar duk da cewa waɗannan salloli akan iya a yi su ko da rana ko kuma da dare amma musanda ita fa sallar dare ta fi ta rana lada ta fi a yi da rana mas'ala ta uku malai ce mata sunnu lahul jama'a min salati tatawu abunda ake iya a yi na daga cikin sallolin nafila tare da jama'a akwai kenan salloli da ake iya a yi su tare da jama'a nafila ce akwai kuma wanda kai kadai ne za ka yi su to waɗanne ne ake yi da jama'a malai ce misali tarawih sallar tarawih kowa ya gani da azumi muna yin sallar tarawih amma cikin jama'a kuma nafila ce ba wajibi bane. Wal istisqa'u da kuma sallar roƙon ruwa wanda ake yi don Allah ya saukar mana da ruwa, ita ma cikin jama'a ake yi. Wal kusufi da kuma sallar nan ta kisbewar rana da wata, ashe ita ma cikin jama'a ake yi. Masala ta hudu, mala yace nan kuma muna so mu san su nawa ne sallolin nafila. Ashe bayan mun zana kalaluwansu, kala na farko umbu mu mantawa muka ce waɗanda suke da alaƙa da lokuta, kala na biyu waɗanda suke da alaƙa da waɗanda suke da alaƙa da wani sababi, wani dalili na musamman. Kala na uku da wanda ake iya a yi su cikin jama'a. To, nan kuma muna so mu san sallar nafila gaba ɗaya kwata-kwata suno shi ne za mu yi magana a kan shi. Mala yace warrawatibu jam'u ratibatin, abinda ake nufi da rawatibu sallolin nafila jam'u ratibatin jam'i ne na abinda ake kira sallah ɗaya na nafila. Wahiya da'ima al-mustamira, ita ce wannan sallah wadda mutum yake yi a kowace rana ba tare da ya fasa ba. Wahiya tabi'atu lil-farida, waɗannan salloli na nafila kuma suna daidai ne da irin sallolin wajibi kamar yadda muka faɗi can baya. Wa fa'idatu hadhihi rawatib, amma fa'idodin na daga cikin fa'idodin su annaha tujbar al-khalal, suna cike gibi da aka samu a sallolin farilla da kuma nakasi da yake da kai wani lokaci. Allazi yaqa'u fil faridati, wanda yake iya faruwa ba tare da mun san hakan ya faru ba, mu bamu ma sani ba, kuma sai hakan ya faru. Kama mada bayanuhu, kamar yadda ya gabata bayani akan haka. Wa adadur rawatibi 10 raka'ati, mala yace mu san da adadin sallolin nafila su goma, salloli guda goma. Wahiya al-mazkura fi hadisi ibn Umar, ita ce su ne wanda aka zano a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Umar kama haka. Yace hafiztu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na haddace daga manzon Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi, raka'ataini qabla az-zuhri, da farko salloli biyu, raka'o'i biyu kafin sallar azhar, wa raka'ataini ba'da az-zuhri, da kuma raka'a biyu bayan sallar azhar, wa raka'ataini ba'da al-jum'a, da kuma raka'a biyu bayan sallar juma'a, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, da kuma raka'a biyu bayan sallar magriba, wa raka'ataini ba'da al-isha, da kuma raka'a biyu bayan sallar isha, wa raka'ataini qabla al-ghadat, da kuma raka'a biyu da ake yi in gari ya waye lokacin hantsi. Kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, waɗannan lokuta ne wanda ba ni zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su, domin na san yana cikin sallah a wannan lokaci. Fa haddasatni Hafsa, Allah ya yarda da ita, Abdullahi dan Umar yace sai take gaya mani, annahu kana, manzon Allah ya kasance, idza tala al-fajr, lokacin da al-fajr ya fito na asuba, wa azzara al-muazzin, kuma mai kiran sallah ya gama kiran sallah, sallah rak'atayn, na tabbatar na gani kuma yana yin sallah raka'a biyu. Su ne waɗanne? Raka'atan al-fajr. Kenan nan muka lissafa waɗanda na zana su ne guda goma sha ashir raka'atin, su ne raka'o'i guda goma wanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama na sallolin nafila a wuni. Wa yata'akkadu lil muslim, ya tabbata ga dukkanin musulmi, an yuhafiz ala sinatai ashir raka'atin, ya kiyaye aikata sallo yayi ya aikata salloli guda 12 na nafila li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Dalili kuma shine fadar ma'aikin Allah ce ta tabbatar da haka. Allah ya firara mun cewa Allah ya tabbatar. Yace ma min abdin muslimin babu wani bawa muslimi yusalli lillahi ta'ala wanda zai tashi yayi sallah ga Allah ta'ala fi kulli yawmin a kowace rana sunatai 10 raka'ati raka'o'i guda 12 illa sai dai bana Allahu lahu baitan face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gina mishi wani gida na musamman ko kuma a wata riwaya ce illa buniya lahu baitun fil jannati wanda babu bawon da zai waɗannan raka'o'i biyu na sallar nafila 12 akwai 12 na sallar nafila a wuri face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gina mishi gida a cikin aljanna a kowace rana yayi wannan sallar. وفي عشر وفي العشر المذكورة سابقا أما وأنهم قوم دمك زانا نهاركو وأن عبد الله تنقم ريتي يا جماعة كي كل ينعش إلا أنه يكون قبل الظهور 4 ركعات سيد متكا كان يصلى الظهر مما كيمبيو تسمى دنجي بداهو كان يعي الظهر لزم بداهو. Faƙar zada a Tirmizi fi riwayati hadisi Ummu Habiba, domin wannan ƙarin da na faɗi an same shi a cikin littafi na Sahihu Tirmizi, wanda cikin wata riwaya ta hadisi na Ummu Habiba Allah ya dada ita take cewa 4 qabla az-zuhri, su dai sallolin nafila suna farawa da guda 4 ne kafin sallar azhar, wa rakataini ba'daha, da kuma 2 bayan sallar azhar, wa rakataini ba'da al-maghrib, da kuma raka'a 2 bayan sallar maghriba, wa rakataini ba'da al-isha, da 2 kuma bayan sallar isha, wa rakataini qabla salati al-fajr, da kuma yin raka'a 2 kafin sallar asbah. Kenan muka lissafa shine cikin wannan hadisi sai su tashi guda 12. Wa lima sabata fi sahih fi sahiha fi sahih, haka kuma ya tabbata a cikin wani hadisi sahihi na Aisha uwanmu ne Allah ya rada ita take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi, ya kasance la yad'u 4 qabla az-zuhri, baya bai taɓa barin sallah raka'a 4 kafin sallah azhar ba, kullun sai yayi shi. Wa akiruhu, abinda take tabbatar da haka, hazihi rawatib, yake tabbatar da waɗannan sallolin nafila shine rakata al-fajr, raka'o'i 2 lokacin sallah asuba ya zo, wa huma sunnatul fajr, wannan kuma su ake kira sunna al-fajr al-qibliyya li qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilin ko shine fadan ma'aikin Allah mai tsira da abinci Allah ya tabbata gare shi, rakata al-fajr, raka'o'i 2 lokacin sallar asuba, khairu min ad-dunya, sun yi alkhairi da dukkan abin da yake cikin duniya, wa ma fiha, sun yi alkhairi da duniya da kanta da dukkanin abin da yake cikin ta. Raka'o'i 2 na sallar al-fajr sun yi duniya da abin da yake cikin ta, haka manzon Allah ya faɗa. Wani kauli Aisha, da kuma faɗa Aisha Allah ya dada ita take cewa an hataimi raka'ataini, akan waɗannan raka'o'i guda 2 na al-fajr Aisha sai ta ce wa lam yakun yadahuma abada, annabi mai tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi bai taɓa barinsu ba a rayuwar shi har abada, kullum yin sai. Nan suka ƙare bayani kuma da hadisai saman kan yawan sallolin nafiloli a cikin wuri, sai muka ji hadisai sun ba da bayani akan cewa
mafi yawan su dai 12 kuma mafi karancin su guda 10 akan haka sai kuma matsala ta biyar wadda ta yi bayani saman kan hukumul wutri wa fadluhu wa waqtu hukuncin a wutri da kuma falalar shi ne ake samu idan aka yi shi da kuma lokacin yin nafila ta wutri da farko ga hukuncin shi musanda cewa shi dai wutri sunna ce mai karfi ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunna mai karfi hatta alaihi rasul wa raghiba fi annabi ya kasance kullun yana kwadaitar da mu saman kan wutri da kuma yana samu yana tura mu zuwa ga yin sallar wutri a kullun faqala sai yace sallallahu alaihi wasallam bakin Allah mai tsira da mutunta Allah tabbata gare shi sai yace inna allaha witru shi dai Allah da ka gani wutri ne ma'ana shi ɗaya ne ai sallar wutri ita ma raka'a ɗaya ce to shi ne manzo Allah ce shi dai Allah wutri ne yuhibbul wutra dan haka yana son wutri Allah da kanshi wutri ne kuma yana son wutrin nan da kuke yi to jazakallahu khair wannan hadisi yake tabbatar mana da irin soyayya ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah yadda yake son wutri idan muka yi shi ne manzo Allah ya ce shi dai Allah shi kadai ne da wutri idan kuma muka yi kuma yana son ku yi sallar wutri wa qala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ma'aiki sai ya kara fada cewa ya ahlul qur'an ya ku waɗanda kuke mutanen qur'ani al'ummar qur'ani autiru ku dinga yin wutri su wane ne al'ummar qur'ani mu ne kenan ko to shine kiran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu yace mu dinga yin wutri fa inna allaha witru domin shi ma Allah ta'ala wutri ne shi da kanshi fa inna allaha witrun yuhibbul witra idan haka Allah yana son ayyuka waɗanda suke wutri wutri waqtuhu yanzu kuma za mu yi bayani saman kan lokacin yin wutri bayan mun yi falalashi ma baina salatul isha'i wal fajri bi ijma'il ulama da farko mun san da lokacin yin wutri dai yana farawa ne daga lokacin bayan sallar isha'i har ya zuwa sallar asuba wannan duka lokaci ne wanda ake iya yi sallar wutri a cikin shi wannan kuwa babu sabani a wajen malumu dangance da haka dukkanin malumun musulunci sun yarda da haka ifelihi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba sai dan manzon ma'aikin Allah mai tsira da mun ta Allah tabbata gare shi shi ma haka ya kasance yana yi haka ya kasance yana aikatawa kenan babu sabani akan haka wali qaulihi da kuma fadan ma'aikin Allah akan haka yace inna allaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin ni'am Allah tabaraka wa ta'ala ya baku wata salla wadda take tafi alkhairi ga dukkanin wani abun alkhairi da kuka sani ko da kuwa irin matan aljanna ya fa alkhairi a gare akan su shine salatul witri wannan salla ta witri yace manzon Allah yace ma baina salatul isha'i ila tulu'il fajr wadda ake yin ta daga bayan sallar isha'i har ya zuwa hutawa alfajr daga nan hadisin ya kare kenan sallar witri anan manzon Allah ya kwatanta ta da cewa alkhairi ne salla ce wadda take da alkhairin da yafi kowane alkhairi zama alkhairi akan bawa a gabawa bayan shi mala ya ce wa salatul witr amma kaga sallar witri
akhirul layli akhirul layli ana wadda ake yi sakar dare wutirin da ake yi sakar dare afdalu min awwalihi musanda a gaskiyar lamari yafi wanda aka yi da farkon dare wanda aka yi bayan sallar isha'i a na sakar dare ya hoyi shi lada amma sai dai wannan kwadaitarwa ne baya nihin tiras haka ne za a yi domin akwai wanda in ya kwanta ba zai iya tashi cikin daren ba kenan ba za a ce mishi ba dole sai cikin dare ya yi a yayi shi farkon daren ya yi alfairi da a ce ba a yi shi bayan wannan lakin yustahabu ta'jiluhu awwalil layl amma duk da haka ana so a gabatar da shi farkon dare liman zanna annahu la yaquma akhirul layl ga wanda yake zatan in ya kwanta ba ba zai tashi ba a tsakar dare to ya gabatar da shi farkon dare haka aka ji so gare shi wa ta'khiruhu liman zanna annahu yaquma akhirul layl ana so kuma a jinkirtar da shi ya zamanto tsakar dare ko karshen dare kafin sallar asuba ga wanda ya san yana da garanti zai tashi a lokacin yayi to an yi so ya bar shi in ya tashi yayi lima rawahu jabir ba dan komi ba hadisi ne wanda wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna jabir shine ya rawaito hadisi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki mai tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yana cewa man khafa Allah ya quma akhirul layl duk mutumin da yaji tsoron ba zai iya tashi karshen dare ko tsakiyar dare falyutir awwalan to yayi wutirin shi kafin a farkon dare wa man tami'a an ya quma akhirul layl wanda kuma yake kwadaye in ya kwanta ya iya tashi a waɗannan lokuta falyutir akhirul layl to yayi wutirin shi a karshen dare wa inna salata akhirul layl kaga ita sallah a karshen dare sulusin dare na uku da ake cewa in kai ta a karshen dare mashhudatu karbabiya ce wa zalika afdal lalle kuma hakan shi yafi ga dukkanin bawa wannan hadisi ya zo cikin sahihul muslim bayan wannan sai kuma mas'ala ta shidda bayan lokuta na lokacin na sallar witiri yanzu mas'ala ta shidda za ta ba mu bayani saman kan shi witirin yaya ake yin shi yaya ne sifar witiri kuma adadin shi raka'a nawa ne yaya ake yin shi kenan
gashi nan kamar haka mala yace alwitru aqalluhu raka'atin wahidatin ita dai sallar witiri musanda cewa mafi kadan kinta shine raka'a daya mafi kadan cikin ta raka'a daya li hadisi ibn umar dalilin wannan hadisi na abdullah dan umar dama ibn abbas abdullah dan abbas shi ma yana cikin wadanda suka rawaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye alwitru raka'atun min akhiril layl annabi yace sallallahu alaihi wasallam shi dai sallar witri raka'a ɗaya takce a tsakiyar dare ko kunce a ƙarshen dare ake yin ta wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ibn umar da kuma hadisi na abdullahi dan umar na biyu wanda ya gabata yake cewa salla raka'atan wahida
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yace ma abdullahi dan umar in salla raka'a guda daya tutiru lahu ma qad salla da wannan raka'a daya da ita ce zaka rihe sallolinka da kai na wuni kai salla raka'a daya domin da ita ce zaka rihe sallolinka na wuni wa yajuzul witru bi thalasi raka'atin haka kuma ya inganta ayi sallar witri raka'a uku ya inganta ayi witri raka'a uku li hadisi Aisha dalilin hadisi na Aisha uwar mummune Allah ya yarda da ita take cewa annabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yusalli arba yana salla guda hudu raka'a hudu wala tasal an husnihima wa tulihima wadannan salloli raka'a hudu da annabi yake yi Aisha ta ce kada ka so ka ga yadda annabi yake cika su da kyau yadda yake tsaya yayi su da kyau kuma ya cika su da kyau kada ka so ka ga haka summa yusalli arba'an sannan kuma sai ya ƙara wasu salloli guda hudu bayan su wala tasal an husnihima wa tulihima suma hudun na biyu kada ka so ka ga yadda yake cika su kuma ya dauki lokacin shi yayi su da kyau a cikin wannan hudun akan haka ne summa yusalli salasa wannan cikin dare take nihi in annabi ya tashi a ƙarshe kuma sai ya rihe da wannan sallolin da ya yi hudu hudu so biyu to sai ya rihe da uku sai ya kawo uku sai ya rihe su kullum haka yake watajuzu hadhihi salasu bi salamain waɗannan salloli guda uku da muke yi raka'a uku na witri musan da cewa ana iya yin su da sallama biyu in kai biyu kai sallama kuma ka tashi ka kabbara na ƙarshe in ka ida shi ma kai sallama ana iya yin su ko da raka'a ko da sallama biyu li anna abdullahi bin umar domin abdullahi dan umar Allah ya rada shi kana yusallima min raka'ataini hatta ya amura bi ba'di hajati ya kasance abdullahi dan umar sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka idan yana witri sai ya yi biyu sai ya yi sallama har ma wani lokaci sai ya yi magana ya yi umarni a kawo mishi wani abu ko kuwa ya ce a yi kaza to kuwa ya tashi ya kabarta ta ƙarshe ashe ana iya yin ta da sallama biyu watajudu sardan bi tashahudin wahidin wa salamin wahid kamar yadda kuma ana iya yi a yi ta da raka'a ɗaya tak jama'a wannan sallah ba wata sallah ba ce ita ce muke kira shafa'i da witri to a yadda take ana kiranta ma da sallar witri kawai ba ma sai ka ce shafa'i da witri to ana iya yin su a rarrabe biyu a yi sallama a cika ɗaya ko ku a yi ukun dukansu a haɗe duka kawai sai a yi sallama ɗaya zama ɗaya kuma sallama ɗaya shikenan li hadisi Aisha dalilin shi ko shi ne hadisi ne wanda Aisha ta rawaito kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yutiru bi salasi yana yin witri da raka'a uku la yaqiru illa fi akhirihinna baya zama sai a raka'a ta karshe ta uku anan yake zama kawai wala tusalli bi tashahudaini wa salamin wahidi ba za a yi zama biyu a cikinsu ba wala tusalli bi tashahudaini wa salamin wahidi hatta la tushbiha salatul maghrib ba za a yi zama biyu a cikinsu ba kuma a yi sallama ɗaya ban san ko mun gane ba malai ce ba za a yi zama biyu a yi sallama ɗaya a ciki ba kamar yadda ake magarba a'a sai dai a yi ne zama biyu sallama biyu ko kuma zama ɗaya sallama ɗaya kawai wannan shi ne abin da ya tabbata ashe dan ka yi biyu baka yi sallama ba ka meke to baka yi daidai ba ka yi sallama kawai kuma ka tashi ka kabarta ka yi ƙaro guda ko ku ka wuce yadda nasara ya ce an shannama ka wuce har ƙarshe kawai to a kan haka wa qad naha annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika a akwai hadisi da ya tabbatar da cewa annabi ya hana yin haka kai zama biyu sallama ɗaya annabi ya hana sai dai kai sallama zama biyu sallama biyu ko zama ɗaya sallama ɗaya insha Allah wa yajuzu al-witru bi sab'i raka'atin wa bi khamsi kamar yadda kuma shi wutirin nan ya inganta ana iya yin shi da raka'a bakwai raka'a bakwai ko kuma raka'a biyar duka ana iya yi ana iya wutiri raka'a bakwai ko kuma raka'a biyar amma dukkan su irin tsarin na farkon ne da muka zaba imma dukkanin biyu ka musu zama ka musu sallama ko kuma ka hada hudu kai sallama misali sai ka hada uku kuma kai sallama kana yi haka insha Allah la yajlis illa fi akhirha kai mallan yace in kana so kai bakon dukkan su gaba ɗaya kakka zauna haita kai a ta karshe kawai ta karshe ta cika bakwai anan zaka zauna kai tahiya kuma kai sallama kana da dama kai haka wannan babu matsala sanin ya hadisi Aisha akan haka ma akwai hadisi na Aisha Allah ya rida ita take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli min al-layli 13 raka'atan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallolin dare raka'o'i guda 13 yutir min zalika in ya ida daga cikin su kuma yana wutiri da raka'a biyar a cikin 13 sai sanya raka'a biyar sune wutirin shi kenan na farko waye guda 8 waye guda 8 sai su zama to sune sallolin dare insha Allah la yajlisu fi shay'in illa fi akhirih wadannan dukkan su biyar din baya zama a cikin ko ɗaya daga ciki sai a ta karshe kawai anan yake zama biyar din duka hade su yake duka wuri guda wani hadisi ummu salama da kuma hadisi na ummu salama Allah ya rada ita take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yutiru bi saba'in aw bi khamsin yana yin wutiri a sallolin shi na dare da raka'a bakwai wataran kuma yayi da raka'a biyar la yafsulu bainahunna bi taslimin baya tsayawa a kowace raka'a sai a ta karshe kawai wala kalami kuma baya magana a cikin kowace raka'a sai a ta karshe anan yake zama kuma ya sallama yake tahiyya ya sallama al mas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai a cikin wanga babu na sallolin nafila al awqatul munha anin nawafil anha nawafil lokutan da aka hana a yi nafila a cikinsu muna da bukatar mu san lokutan da ba a yi nafila a cikinsu bayan mun ji siffofin yadda ake yin wutiri to watansu lokuta ne ba a yi nafila kwata-kwata a cikinsu ga su nan kama haka mallam ya ce hunaka awqatu mu san da cewa akwai wasu lokuta wanda aka hana yin nafila a cikinsu na farko shine yake min ba'di salatu subhi hatta tatla'u ash-shams idan aka gama sallah asuba to mafi kyawu shine kada kai nafila har sai rana ta dago ta hutu in dai ba daga an yi nan sallah ba an assalamu alaikum ka tashi kai misali raka'atul fajr kai guda biyu ana sallama ka tashi ka mai rusu kawai to in dai aka yi sallama din aka jima to babu nafila shikenan sai kuma rana ta wuce. Eto wannan ma hadisi yake da kai akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke faɗa yace la salata ba'da salatil fajr babu wata sallar nafila bayan sallar asuba hatta tatla'u shamsi har sai rana ta huto kwata-kwata na farko kenan lokacin da ba a sallar nafila da farko na biyu ha min tulu'i shamsi hatta tartafi'a qadaru ruhin fi ra'ayi al-ayn lokacin da rana ta dan leko kadan ta dan leko to nafila haramu ne a lokacin har sai ta dago ya zamanto an fara ganin ta kamar kibiya kamar me ake ce mishi abin da ake harba kibiya abin da ake sanya a ja sai a harba kibiya da kwari kwari sai ta huto an gane ta kamar kwari yawwa to lokacin nan ana iya ayi sallar nafila amma in ta dan leko kadan ana ganin ta ba a yi sallah a wannan lokaci ko ta nafila ko ta farilla duka ba za a yi ba akan shi akan wanga na biyu wa huwa qadru mitrin taqriba shine kuma bai zai huce wannan kwari din da muka huce kwari kamar a kaddara shi da tsawonta zai kai kamar meter 1 gewayen shine abin da aka bayi wa yuqaddiru bil waqti bi hawali rubu sa'ati aw sulusa kuma tsakanin dan kadankin zuwa ga da yadda za ta girma da hiba minti 14 ko kuma minti 15 bayan tagowar tata fa izar tafa ash-shams lokacin da ranar ta dago bayan hutawa ta ta huto kadarin rumhi da gwargwadon kwari din nan da muka hadi ba kada intaha alwaqtun nahai to lokacin hanin da aka yi ya wuce sai ayi sallah ta nafila a lokacin li qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalili kuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fada ma abdullahi amr bin al-aibin al-abasati wani sahabi da ake kira amr dan abasa yace mishi annabi yace mishi salli salatu subhi kai sallaka ta asba summa aqsir anis salati hatta tatla ash-shams in ka yi da sallar asuba to ka daina yin dukkanin wata sallah har sai rana ta huto hutawa ta ta dago sai ta dago wani hadisi Uqbah bin Amir al-Ati dalili na biyu kuma shine hadisi na Uqbah bin Amir wanda nan gaba kadan zamu karanto shi wasalisu lokaci na uku wanda ba a yin sallah shine ba a yin sallar nafila shine kenan zamu kai sauraro kiran sallah ta insha Allah alhamdulillah kenan kamar yadda muka ce lokaci na uku wanda aka hana sallar nafila a cikin shi shine kamar haka inda qiyamish shamsi hatta zawal lokacin da rana ta zo tsakiya daidai kanka har sai ta dan gita ka dan tuko ashe din mai sallah ta nafila ko ma sallar farilla da ramuwa idan kaga rana ta zo daidai tsakiya to wannan ba lokacin yin sallah bane an hana sai ta ji ta kawo nan mutane tuko sai ta karkata ta yi yamma kana wa yadkhul waqtu adh-dhuhr sai lokacin da shine ake kira lokacin azhar rana ta dan gita ta kai yamma kana li hadisi Uqbah bin Amir wannan ko hadisi ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sahabin shi wanda ake kira Uqbah bin Amir shine ya rawaito hadisi wannan sahabi yake cewa salasu sa'atin kana annabi sallallahu alaihi wasallama yanhana an nusalli fihin lokuta guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana mu mu yi sallah a cikin su sune wa an naqbaru fihin wa naqbara fihin haka kuma yana hana mu kuma mu binne mamatan mu a cikin wannan lokacin ya hana mu yi sallah kuma ya hana mu binne mamata a wannan lokaci hina tatla'u shams na farko shine lokacin da rana ta dan dingo kana aka fara ganin ta kamar da na fadi da su hina tatla'u shams wa bazighatan hatta tartafi'a sai lokacin da ta dan leko din nan kamar daidai kwari yadda muka hoda kenan ana iya sallah kuma ana iya binne mamata a lokacin wa hina yaqumu qa'imu zahirati da kuma lokacin da tsananin zafin rana in ta zo tsakiya zafin rana zafin azhar din ana keta zafin azhar to annabi yana hana mu mu sallah ko kuma mu binne mamata a cikin wannan lokaci hatta ta zul sai ranan nan ta dan gitta kadan ta yi yamma kadan tuko wahina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghruba da kuma lokacin da rana ta je fadawa ga ta nan ta kusa fada muna ganin ta to yana hana mu kan mu sallah kuma kada mu bunne mamata a wannan lokaci har sai lokacin da ranar ta wada kwata kwata muka daina ganin ta tukun lokacin da muke zuwa mu yi sallah kuma mu bunne mamatan mu kenan wannan hadisi shine ya tabbatar da haka cewa waɗannan lokuta uku an hana yin nafila a cikin su kuma an hana bunne mamata a wannan lokaci wa ma'ana tadifa maghrib kenan yana nihin in ta je fada nan sai in tabace ko an hasa ganin ta shine ma'ana abun nihi kenan a lokaci ya kai inda lalle da 40 muke fara sallah ban sani ba jiya ko an hadi ga sanarwa amma an hadi ko aha to lokaci na hudu wanda ba a yin nafila ciki shine lokacin sallar al-asr daga sallar al-asr har ya zuwa fadawar rana ina ga wannan lokaci da man sananne ne tunda in aka yi al-asr ai kun ga ba wanda yake tashi yayin nafila da mutane sun san da haka da to har sai rana ta fada li qaulihi sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi shi ya fada haka annabi yake cewa la salata ba'da salatil fajr ba a yin sallah bayan as-salla asbah hatta tatla ash-shams har sai rana ta huto tuko wala salata haka kuma ba a yin sallah bayan al-asr har sai rana ta fada kwata kwata ta bace lokaci na biyar na karshe wanda aka hana sallah a cikin shi shine iza shara'at fil ghurubi lokacin da rana ke dab da fadawa hatta taghibu har sai ta bace kwata kwata kama taqaddama kama yadda ya gabata cikin wannan hadisi da muka yi magana a cikin shi kenan waɗannan su ne lokuta wanda aka hana yin sallah a cikin su amma malai yace akwai hikima akan haka wace ce hikima akan haka faqad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shi da kanshi ya faɗi hikima a cikin wannan yace annal kufara lokutan nan musanda cewa a cikin su ne kafirai kafirai ya abuduna shamsa suke bautar rana a wannan lokacin daidai hutawar ta ta dan dago da in ta zo tsakiya ta zo tab ta zo daidai da kawunan mutane ta yi zahi da kuma daidai fadawar ta ta je fadawa to waɗannan lokutan bauta kafurai ne da suke bauta ma rana a lokacin inda tulu'iha wa fatakunu salatul muslim fi tilka al-awqat fiha mushabahatan law annabi yace to in muka yi sallah a wannan lokaci mu ma sallar mu yadda zaman to kwatankwacin su waɗancan masu bautar ranar ashe tilas mu bambanta da waɗannan mutane dan a bambanta mu da su kar wata rana wani ya ganka kana sallah a wannan lokaci yayi tunanin cewa kai ma cikin masu bautar rana kake tunda lokacin bautar su ne na rana to shine abu na gaba kuma fa fi hadisi ya zo cikin wani hadisi na Amr ibn Abasata yake cewa fa innaha ita wannan rana da ka gani tatla'u hina yattatla'u baina qarnai shaytan tana hutawa ne lokacin tsakiyar waɗannan kahonni da ake kira kahonni guda biyu na shaytan wa hina idin yasjudu lahal kuffar a lokacin ne kuma kafirai suke sujada a gare ta ita rana fa innaha tagrubu haka kuma a wannan yanayi take fadawa kuma suna mata sujada halle wajen fada nan shine abubuwa kadan daga cikin hikima na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana mu salloli na nafila a waɗannan lokuta dukkanin su gaba daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka fada daidai kuskure kuma Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma da kuke saurare Allah ya ba ku lada kuma Allah ya sanya ladan ku cikin mizanin hasanat muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana zunubanmu Allah ka mana muwafaka da samun aljanna Allah ka raba mu da duniya lahiya Allah ubangiji iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da ƴan uwanmu da suka rasu Allah ya sa suna gidan aljanna Allah ka hada mu da su a gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani mai bukata ta alkhairi cikin mu Allah ya biya mushi Allah ka san bukatunmu Allah ka biya mana ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka albarkaci rayuwarmu da rayuwar iyalanmu da ƴan uwanmu Allah ubangiji ka tsare mu cikin tsarewarka Allah ka kare mu daga dukkanin sharri daga dukkanin abinki fitintunu na karshen zamani Allah ka mu tsari da su ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka ba mu sa'a a rayuwa Allah ka ba mu sa'a rayuwar mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waga ƙasa ta mu niyyar Allah ya zama da ita lahiya da ma sauran ƙasashen musulmi ya Allah Allah waɗanda suke neman ta da hankalin musulmi da hankalin jama'a Allah ka san su Allah kai mana maganin su Allah mun ka karan su zuwa gare ka ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa halhalu da ake fama da su na rayuwa Allah ka sauki Allah ka kawo mana sauki a cikin su Allah ka mana sabon budi na rayuwa Allah ka kawo mana sabon arziki a garinmu da kasashen mu gaba ɗaya ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin cikin mutane waɗanda suke fama da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya kawo sauki ya Allah waɗanda suka rigaya mu Allah ya jika su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkan mai fama da halin kakanika na rayuwa Allah ka kawo mishi agaji Allah ya kawo agaji ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin mai son ilimi wanda yake neman ilimi Allah ya bashi dukkanin mai neman jari Allah ka bashi mai neman aure Allah ka bashi wanda yake da auren ma ba ya da kwanciyar hankali Allah ka bashi Allah ka saukar da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu da fahimtar juna da ma soyayyar juna gaba ɗaya ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke neman ƙarin matsayi da ma girma a wajen ayyuka daban-daban Allah ya tabbatar musu waɗanda suke neman ci gaba na kasuwanci Allah ka ba su wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun اللهم لا تضع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا كربا الا نفسته ولا حاجة من هواء الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها سلام الا قضيتها ويسرتها